Majalisar dai ta dakatar da Abdul Ningi na tsawon wata uku bayan zargin cushe da ya ce an yi a kasafin kuɗin bana. Shugaban IHR a Najeriya, Abdullahi Adamu Bako, ya ce sun miƙa rahoton matsayarsu ga cibiyarsu ta duniya da ke nuna matakin na majalisa ya yi karantsiye ga tsarin demokuraɗiyya.
Na tura takarda zuwa ofishin ƙungiyar IHRC na duniya a birnin New York na Amerika. Kuma rahoton ya samu karɓuwa ta hannun His Excellency Dr. Tibulumin Innocent Ahure, wadda shi ne darakta General na duniya baki daya, inda IHRC ta jaddada cewa duk da cewa majalisar dattawan Najeriya na da hurumin hukunta duk wani dan majalisar dattawa da ya kuskure, amma yadda aka dakatar da Sanata Abdul Ningi bisa zargin da ya yi cewa an yi cushen naira triliyan 3.7 a cikin kasafin kuɗin shekarar 2024, lalle kan majalisar ta dau wannan mataki akan Sanata Abdul Ningi ne saboda a cewarta kazafi yayi, wadda hakikanin gaskiya yadda majalisar ta yi gaggawar daukar matakin ba tare da baiwa Sanata Abdul Ningi damar gabatar da hujjojin zargin da yayi ba, ya jefa ayar tambaya kan mutuncin majalisar.
Annan IHR ta buƙaci janye dakatar da Sanata Ningi da majalisar ta yi don muradin sulhu.
Mun tabbatar da cewa majalisar dattawan Najeriya ta yanke shawarar yin watsi da ƙa'idojin ƴancin faɗin albarkacin baki, wato adalci da kuma gaskiya, domin maimakon a nemi Sanata Ningi ya tabbatar da ikrarin nasa, shugabannin majalisar sun gwammace su kasance masu rashin hakuri da rashin karɓar gyara da kuma tozartar da ƴancin ƴan ƙasa ko kai tsaye ko ta kan wakilinsu da bin diddigin yadda ake tasarrufi da dukiyar ƙasa. Bisa la'akari da haka, ƙungiyar tamu ta IHRC a reshen Najeriya mun bi sahun sauran ƙungiyoyin farar hula a Najeriya wajen yin kira ga majalisar dattawa da ta janye matakin da ta ɗauka kan Sanata Ningi, tare da ba da damar yin cikakken bayani ko abannan cikakken bincike kan batun kasamin kuɗin.
Shi ma babban dattijan siyasa na NEPU Husaini Gariko ya nuna takaicin matakin da majalisar ta ɗauka.
Za mu kira lauroyin ƙasar nan gaba ɗayansu su fito su goyi bayan mu, mu yi ƙoƙari mu je kotu, domin duk wani sanata ko duk wani zaɓaɓɓe wanda ba zai taimaki talakawan ƙasar nan ba, mu fito da shi mu nuna shi a duniya, kuma mu tabbatar kotu ta yi hukunci an kore shi an kawo mana wani wanda zai zo ya taimaki talakan ƙasar nan. Saboda haka duk abin da ake ciki a yanzu, a sai mun gane waɗannan sanatocin wato dama da su ake haɗa kai ake kashewa talaka, domin tunda aka ɗauki tallafin man fetur ba wani sanata ɗaya da fito ya ce abin da aka yi ba daidai ba ne a taimaki talaka a maida tallafin man fetur suka shiru, saboda suna so a kwashi kuɗi a raba da su in yi su talakan ƙasa su mutu.
Shugaba Tinubu dai a liyafar shan ruwa na azumi na shugabannin majalisar ya musanta yin cushen. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.